Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna Nasir Fil Hashim Gumel tare na kiran Muhammad Hafiz Baballa da masu sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Litinin 27 ga watan Yuni na shekarar 2022. Kafin ku da abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Wasu majiyoyin 'yan sanda sun faɗa cewa jami'an 'yan sanda biyu sun mutu, ɗaya kuma ya ji rauni a wani hari da aka kai ofishin 'yan sanda da ke arewa maso yammacin ƙasar Benin jiya Lahadi. 'Yan sandan Afirka ta Kudu na gudanar da bincike kan mutuwar akalla mutane 20 a wani gidan rawa da ke garin East London. Ƙasar Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare na makami mai linzami jiya Lahadi kan manyan birane biyu na Ukraine, babban birnin ƙasar Kiev da Kharkiv.
Kanun labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa rundunar sojin Najeriya ta samu nasarar tarwatsuwar sansanin haramtacce ƙungiyar IFAP a Enugu.
Yayin wannan samaman da aka gudanar, dakarun sun dakile yunkurin yan awarin na yin amfani da bindigogi da abubuwan fashewa don hana dakarun mu bisa sansanonin nasu.
Batun siyasar Najeriya kuma, magoya bayan sanata Ahmed Lawan ne da na Bashir Macina ke faɗin albarkacin bakinsu kan kujerar mazaɓar Yoba ta Arewa.
To, siyasarsa ta ƙare, Allah ya kawo ƙarshenta. Ya je ya kwanta ya huta, ya bar waɗansu kuma su. Ai, ba dole ba ne harkar nan ko.
Gaskiya za mu ci gaba da gwagwarmaya. A yanzu ma mun riga mun shigar da ƙara a babban kotu da take da Matu.
Kamar kowace ranar Litinin, muna tafiyar shirin ciki da gaskiya wanda zan kamana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wasu majiyoyin 'yan sanda sun faɗa cewa jami'an 'yan sanda biyu sun mutu, ɗaya kuma ya ji rauni a wani hari da aka kai ofishin 'yan sanda da ke arewa maso yammacin ƙasar Benin jiya Lahadi. A wasu jerin munanan hare-hare da 'yan bindiga suka kai a yankin da rikicin 'yan bindiga ya shafa a ƙasashe makwabtan ƙasar Burkina Faso da Nijar. Wani jami'in ɗan sanda da ya nemi a sake sunansa ya ce wasu da ake zargin masu ikirarin jihadi ne suka zo ofishin 'yan sanda na Dasari da misalin karfe 2 na safe, inda suka buɗe wuta suka kashe jami'ai biyu kafin daga bisani a kore su. Jami'in 'yan sandan ya shaida a kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa dakarun sun yi ƙoƙari, amma abin takaici an samu biyu sun mutu a cikin dakarunmu. Ya ƙara da cewa an kuma kashe 'yan ta'adda biyu tare da jikkata wasu da dama. Wata majiya ta bi ta 'yan sanda da ba a bayyana sunanta ba ta tabbatar da harin da kuma adadin waɗanda suka mutu. Da sari gari ne mai tazarar kilomita 600 daga arewa maso yammacin babban birnin ƙasar Benin, Kwatano, kusa da kan iyaka da Burkina Faso. 'Yan sandan Afirka ta Kudu na gudanar da bincike kan mutuwar akalla mutane 20 a wani gidan rawa da ke garin East London. Sai dai ba a san abin da ya yi sanadiyar mutuwar mutanen a safiyar jiya Lahadi ba. Rahotanni sun bayyana cewa matasan na halartar liyafa ne domin murnar kammala jarabawan makaranta ta ƙarshen hunturu. Jaridar Daily Dispatch ta ƙasar ta rawaito cewa gawarkin mutanen suna warwatsa kan tebura da kujeru ba tare da an samu alamun raunuka ba. Jami'an sun ce za a gudanar da binciken gawarkin cikin sauri. Mai kulab ɗin ya shaida wa gidan talabijin ɗin ƙasar ENCA cewa ya ji wurin ya cika da yawa, kuma wasu sun yi ƙoƙarin shiga ciki ƙarfi da ya ji. Ƙasar Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare na makami mai linzami jiya Lahadi kan manyan birane biyu na Ukraine, babban birnin ƙasar Kiev da Kharkiv, a daidai lokacin da shugabannin ƙungiyar ƙasashe 7 daga manyan ƙasashen duniya masu bin tafarkin demokuraɗiyya suka gudanar da tattaunawa a Bavarian Alps don ƙayyade sabbin hanyoyi da za a mayar da Moscow saniyar ware. Magajin garin Kiev Vitali Klitschko ya ce akalla gine-gine biyu ne aka kai hari, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya, wasu huɗu kuma suka jikkata. Rasha ta ƙara ƙaimi wajen yin amfani da makami mai linzami, inda ta kai hari arewa maso yammacin Ukraine. An ji kuwar gargaɗi kan harin ta sama a birane da dama. Wannan yana ɗaya daga cikin dabbanci, shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana harin na Rasha kan Kiev yayin da ya bayyana a bikin buɗe taron G7 tare da shugaba Olaf Scholz na Jamus. Mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine shi ne babban abin da taron ƙolin ya mayar da hankali a kai. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a ranar Asabar cewa zai halarci wani bangare na taron yau Litinin.
In an jima kaɗan, Hafiz zai sake dawo da labarai, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya. Inda rundunar sojan ƙasar da ke shiya ta 82 a birnin Enugu ta ce ta tarwatsa sansanonin haramtacciyar ƙungiyar IFAB da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra. Wakilinmu na yankin Niger Delta, Lamida Abubakar Sokoto, ya aiko mana da rahoto kan hakan.
Rundunar sojan Najeriya da ke shiya ta 82 da ke birnin Enugu, mai kula da jihohi biyar na yankin kudu maso gabashin Najeriya, rundunar ta ce jami'an tsaro na haɗin gwiwa sun samu wata gagarumar nasara na lalata wasu sansanoni da dama na 'yan ƙungiyar nan ta IPOC da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra, musamman a jihohin Anambra da kuma jihar Enugu. Dakarun sojan Najeriya dai sun ce sun dakile wani yunkuri na 'yan ƙungiyar ta IPOC wajen yin amfani da manyan bindigogi don hana dakarun sojan Najeriya isa sansanoni daban-daban na 'yan ƙungiyar ta IPOC da ke rajin ɓallewa daga Najeriya. Rundunar dai ta ce ta kama manyan bindigogi da kuma wani gidan harsasai guda uku da dai sauransu. Laftanar Kanar Abubakar Abdullahi shi ne mataimakin daraftan hulɗa da jama'a na runduna ta 82 da ke birnin Enugu, kuma ga abin da yake cewa.
Jami'an tsaro na haɗin gwiwa sun yi nasarar lalata sansanonin 'yan awaren Indigenous Peoples of Biafra, wato IPOB, da ke jihohin Anambra da Enugu a nan kudu maso gabashin Najeriya. Yayin wannan samaman da aka gudanar, dakarun sun dakile yunkurin 'yan awaren na yin amfani da bindigogi da abubuwan fashewa don hana dakarunmu isa sansanonin nasu da ke ƙauyukan idaren Nebo, Yembosi da Ukpo da ke karamar hukumar Inlewi ta kudu da ke jihar Anambra.
Haka kuma rundunar soja ta 82 ta ce ta kama ɗimbin motoci da babura da aka sata ga jama'a daban-daban da kuma albarusai bakwai a sansanin 'yan ƙungiyar ta IPOC da ke birnin Enugu. Ga abin da mataimakin daraftan watsa labarai na rundunar soja ta 82 Laftanar Kanar Abubakar Abdullahi ke cewa
dakarun sun tada wani sansanin 'yan awara wanda yake dajin Nkwerenyi da ke karamar hukumar Kojiliba nan jihar Enugu. Haka aka yi nasarar gano motoci wanda ake zargin su 'yan awaran sun kwata ne a wurin jama'a da kuma babura guda biyu da bindiga toka, wato dengor. Saboda haka muna kira ga al'umma da su ci gaba da ba dakarunmu hatan kai don ganin mun kawo ƙarshen rashin tsaro da ake fama da shi.
Matsalar tsaro dai a Najeriya matsala ce da ta ƙi canyewa, inda 'yan bindigar IPOC ke cin karensu ba babbaka. Haka kuma gwamnatin Najeriya ta ce batun tsaro abu ne mai matuƙar muhimmanci a gare ta. Bayanai dai sun nuna cewa ɓangaren tsaro na kwasar maƙudan kuɗi, musamman a kasafin kuɗin shekara-shekara, inda bayanai ke nuna cewa ɓangaren tsaro kaɗai a ƙasar yana laƙume triliyan ɗaya. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamida Abubakar, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugabannin ƙungiyar ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki a duniya sun gane a Bavarian Alp na ƙasar Jamus jiya Lahadi, inda suke neman nuna haɗin kai kan mamayar da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya yi a Ukraine. Yayin da suke tattauna hanyoyin yadda za a rage tasirin yakin kan hauhawar farashin abinci da makamashi a duniya. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz sun gana gabanin tattaunawar a hukumance da ta haɗa da shugabannin ƙasashen Burtaniya da Faransa da Kanada da Italiya da Japan da kuma tarayyar Turai. Scholz ya ce Jamus da Amurka za su yi aiki tare a kodayaushe idan ana batun tsaron Ukraine, kuma mun sake bayyana hakan. Charles ya faɗa wa majalisar dokokin Jamus kwanan nan cewa dole ne taron ya aika ba wai kawai sakon cewa NATO da G7 kansa haɗe yake fiye da kowane lokaci, har ma cewa demokuraɗiyya ta duniya suna tsaye kan mulkin mallaka na Putin kamar yadda suke yi wajen yakar yunwa da fatara. A wani shirin nuna a ƙarfin to gabanin taron kolin, Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare na makamai masu linzami jiya Lahadi kan manyan biranen Ukraine biyu a daidai lokacin da shugabannin G7 suke gudanar da tattaunawa domin sanin sabbin hanyoyin mayar da Moscow saniyar ware. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa jiya Lahadi cewa tana ƙara saka ido kan cututtuka masu yaduwa a yankunan da girgizar ƙasa ta afku a ƙasar Afghanistan, biyo bayan gargaɗin da hukumomin ƙasar suka yi cewa dubban waɗanda suka tsira na cikin haɗarin kamuwa da cututtuka. Jami'an Afghanistan sun bayar da rahoton cewa akalla mutane 1,150 ne suka mutu, sannan da dama suka jikata, kana dubban gidaje suka lalace ko suka rushe a girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta faru a ranar Laraba da ta gabata. Wani sabon bincike da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar jiya Lahadi ya nuna cewa akalla yara 150 suna cikin waɗanda suka mutu, kuma kimanin yara 200 suka jikata a girgizar ƙasar, inda aka ce 65 sun zama marayu ko kuma an bar su su kaɗai. Bala'in ya haifar da ɓarna mafi yawa a lardunan Paktika da Khost da ke kudu maso gabashin Afghanistan, wasu yankuna mafi talauci da tsaunuka da ke kusa da iyakar Pakistan, waɗanda ba su da kayayyakin more rayuwa da za su iya jurewa bala'in. Jiya Lahadi, kakakin ma'aikatar lafiyar Afghanistan Sharafat Zaman ya ce mutane na tsananin buƙatar abinci da tsaftataccen ruwan sha.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To daga batun tsaro sai na siyasa duk a Najeriya, inda masu sharhi ke bayyana ra'ayinsu kan matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka na ayyana Bashir Macina a matsayin wanda ya lashe zaɓen fidda gwani na mazaɓar Yoba ta Arewa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC. Daga Abuja ga rahoton da Sale Shehu Ashaka ya haɗo mana.
In za a tuna, shugaban majalisar dattawa ya tsaya takarar fidda gwani ta shugaban ƙasar Najeriya amma bai samu nasara ba, inda hakan ya tayar da batun komawa sakan kujerarsa ta majalisar dattawa. Hatta shugaban jam'iyyar Abdullahi Adamu da ke mara baya ga Ahmed Lawan ya gargaɗi Macina da ya taka tsantsan kan kalaman da yake furtawa don sun saba da muradin jam'iyyar.
Sifa barawo makai kama shi sai kama ka. Macina ya hatara kawo yanzu ya hatara magana shi ya fara neman yawa saboda kai ya mun ciki nan ya hatara.
Mai sharhi kan lamuran yau da kullun Bashir Baba ya ce wannan wani sauyi ne
saboda shi kadai ne a mazabarsa ko kuma shi kadai ne san zakin siyasa, a wannan ba dalili bane, ya tafi gida ya huta kawai. Dama komai farko yana da karshe, tunda aka fara zubin nan 1999 Ahmed Lawal ya yi majalisar wakilai, daga baya je takarar shugabanci wato majalisar dattijai, yake nan a gurin har yanzu har yake shugabantar ita wannan majalisa ta dattijai. To siyasarsa ta kare, Allah ya kawo ƙarshen ta, yaje ya kwanta ya huta ya baro dan su kuma su ai ba dole bane harkan nan, ko waɗansu ma suna so su gwada nasu basira a cikin wannan harka.
Sunana Usaini Muhammad Isa, kuma ni ne mai taimakawa halattaccen dan takara na jam'iyyar APC na sanata na Yoba ta Arewa, wato Honorable Bashir Sharif Macina. Gaskiya za mu ci gaba da gwagwarmaya, a yanzu ma mun riga mun shigar da ƙara a babban kotu da take da Maturu, kuma mun shigar da wata ƙara a babban kotu da take nan Abuja. Dukansu kuma mun saka wa'innan ƙararrakin ne domin mu tabbatar an ba mu haƙƙinmu tunda mun shiga zaben fidda gwani, kuma delegates sun fito sun zaɓi Bashir Macina kuma shine halattaccen ɗan takara har a gurin hukumar zaɓe, domin sun ba mu rahoto na abin da yake wajensu na zaɓe da aka yi na fidda gwani na Yoba ta Arewa.
Shi kuma masanin kimiyyar siyasa Dr. Faruk Bibi Faruk ya nuna hakan ba baƙon abu bane ga jam'iyyu, amma ya yi karan tsaye ga tanadin demokuraɗiyya.
Wataƙila APC ba su karanta wato dokar zaɓe sosai ba, idan fa suka zo janye wannan mutumin fa ba wai rubutawa kawai za su ce sun janye shi ba, sai sun ba da takardar da ya yarda cewa ya rubuta da kansa. ya janye daga wannan zaben da dalilansa, har ma za ta iya kaiwa sai ya kai wannan takardar da hannunsa. To idan mutumin nan ya ce ba zai rubuta wannan takarda ba, me ya makoma?
Za a jira a ga inda jagororin APC za su bullo ma wannan sabuwar dambarwa da ke kawo musayan kalamai masu zafi. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
A gai da Sale Shehu Ashaka, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga ka a duk lokacin da kuke so, za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron dukkan shirye-shiryen mu wanda aka ji da ma waɗanda suka gabata. Yanzu kuma mu haɗa shiri na gaba. Assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanku da shirin ciki da gaskiya da kumbukadin waɗanda aka zalunta dan ganin an da musu da haƙƙinsu. A yau za mu daura kan batun kisan killa ga dan kasuwa Alhaji Usman anguwar Adisa Apo dake Abuja da ake zargin dan sa Hozaifa da aikatawa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. A makon da ya gabata ne muka fara duba batun kisan gilla da aka yi wani dan kasuwa mai suna Alhaji Hussein Usman a rukunin gidajen Adisa dake unguwar Apo a Abuja. Lamarin da ya faru ne tun shekarar 2018, kuma bincike da aka gudanar ya nuna ya tsaga iyalan marigayin, wato ɗansa mai suna Hozaifa da mahaifiyarsa da ake kira Uwani. A yau za mu mai da hankali ne wajen sauraron yadda bincike ya nuna yadda aka kashe wannan dan kasuwa daga bakin babban ɗansa mai suna Ali Usman.
Sunana Ali Hussein Usman, kuma sunan mahaifina Hussein Usman, kuma an mai kisan gilla a nan cikin gidanmu da ke Adisa Estate Apo. Ya taso daga cikin gidansa yana so ya tafi masallaci sallar asuba, to kafin ya kai gate aka samu wasu miyagu suka shaƙe shi har suka ɗaure shi.
Wato faɗa mana yaya aka yi wannan abun ya faru? Ya faru ne daga 2018 ba? A lokacin kai kana ina ne abun ya faru?
Yawa, ya faru ga October 28, 2018 ya faru. Lokacin na je Kano, na ma je can garin mu a Jigawa, na je yin wani aiki. So na dawo Kano na kwanar Laji da Asuba, sai aka kira na aka sanje wannan mummunan labarin. Kuma na garzaya na taho Abuja, ne na kira ɗan uwana na roƙe su da Allah ni dai a bari na ganshi kafin abin ne shi. Na taho na same su a nan National Mosque, an mai wanka an yi komai ana jiran za a mai sallah. Na zo kuma na ganshi, na duba shi, na ga yadda aka jijji mai ciwo yayin ɗaukar ran nasa. Muka je aka binne shi a makabartar da take Gudu, muka koma gida ana zaman makoki.
Aliyu, ba mu labari shi mahaifinku wace sana'a yake yi? Menene ya faru kuma kuke tsammani ya sanadiyar aka yi masa wannan kisan gilla?
Mahaifinmu ɗan kasuwa ne a nan Abuja, da Aliga zake dawo garin nan tun kusan 91, kuma yake harkokinshi na kasuwanci, businessman ne a Turanci kenan. So kuma abin da muke tunanin abu dai, farko da abin ya faru muna ta cewa kai mun bar mu Allah, saboda farko wanda labarin ya zo mana ana canin barayi ne. Amma kuma da ƴan anguwa suka je suka kai ƙara a wurin ƴan sanda suka fara bincike, sai magana kuma ta canja, ta muka ji wani abu daban, abin mamaki.
To me kuka ji?
Abin da muka ji da ya tada mana da hankali, sai muka
Aliyu, yi hakuri, ka kwantar da hankalin ka, kai mana bayani.
Sai muka ji dan cikinsa.
Aliyu, kai hakuri, Allah ya ji kan mahaifinku, ka daure kai wannan bayanin mutane su ji.
Sai muka ji dan cikinsa ake zargi da matarsa suka mai wannan abu. Ƴan sanda, ƴan anguwa sun kai ƙara a nan Dulimi Division suka fara kai kara, aka zo aka yi fara bincike kafin aka koma FCT Command, kafin nan aka tafi FCAD ana binciken nan. Bincike kuma ya nuna cewa ɗansa Huzaifa da matarsa Hajiya Uwani su suke da hannu a wannan abin. Har ɗan sanda sa ga binciken su gabaki daya, ɗan sanda sun yi bincike mai kyau har sun caji mata zuwa kotu. Muna kotu da muna gaban ta alƙali Justice Samira Bature. Yawa, kafin nan kuma aka tace saboda wasu dalilai ta ɗauki hannunta ba ta ci gaba da ƙaran ba, aka zo aka yi transferin ƙaran aka mai da shi wurin Justice Angela Otaluka. So a nan wurin ta muke yanzu.
Aliyu, yi mana bayani, shin ku nawa ne a gidanku? Ka ce matarsa Hajiya Uwani ya nuna ba mahaifiyarka ba kina?
Kai, ita ba mahaifiyata ba ce, ya fara auren mahaifiyata, aka haife ni sannan suka rabu da mahaifiyata. Bayan sun rabu da mahaifiyata, ina ganna kamar ɗan shekara 8 ko 9 shi ne sai ya aure ta, tsakanin 90 zuwa 91 ya aure ta. Ita kuma ‘ya’yanta guda uku, akwai Habiba, akwai Hafsa, sai kuma shi na ƙarshen Huzaifa.
To, faɗa mana shi menene, don an ce an gano cewa akwai hannun shi ɗansa Huzaifa wanda mun ji labari ma an kama shi ko a lokacin?
An kama shi a hannu da aka da bincike ya fara bincike aka zo farko ana zargin wani Musa Indanusa, ake zargi shi ne ya kashe shi. Yan sanda suna ta neman Musa Indanusa, suna ta neman Musa Indanusa har da suka kama Musa Indanusa. Da kama Musa Indanusa kuma sai labari ya canja. Musa Indanusa sai ce a shi Huzaifa ya zo ya same shi turu wani Adamu. Huzaifa ya zo ya same shi ya sa shi ya nemi ya kashe mahaifinsa. Sai ya ce mai to zai yi. Amma sai dawo ya faɗa ma Adamu wanda shi ya haɗa shi da Huzaifa, akwai wani Adamu Umar sunan shi, shi abokin Huzaifa ne. Huzaifa kuma ya samu Adamu, Huzaifa ya ce ma Adamu yana so ya samo mai wani wanda zai ma wani duka, wani ya ci kuɗinsa ko yana neman girlfriend ɗin shi ne ko ya ci kuɗinsa. Sai Adamu ya samo Musa, ce ai wannan Musan is rugged, Musan zai iya mai duka, zai iya yin wannan abin da kake so. Da ya zo ya haɗa su da Huzaifa, shikenan sai suka ja gefe da Musa Indanusa da Huzaifa, suka ja gefe suka yi magana. Sai Huzaifa, yadda Musan bincike ya nuna, sai Huzaifa ya ce wa Musa, ni fa ba wani nake so kamar duka ba, su nake ka taimaka in kashe mahaifina. Sai ya nuna mai cewa ya nuna mai ma abubuwan da ya sayo kamar su igiya da su face mask da dai abubuwan da za a yi aiki. Sai ya nuna mai to shikenan ba komai za a yi aikin. Ya ce baban baya shi da lafiya a wannan lokacin, daidai in zai je masallaci sai su kama shi su mai wannan aika-aika. So shi kenan suka rabu.
Wace irin wajajen sallar asuba kina?
Dab da sallar asuba. So dan da shi kuma Musan suka gama magana da Huzaifa, sai ya dawo ya samu Adamin da ya haɗa shi da Huzaifa, ya ce to ko wannan abokin naka da ka haɗa da shi ba fa duka yake so a aikin kisa ne ya bani, amma ni ba zan yi ba, amma zan ta cin kuɗinsa. To ta cin kuɗinsa har ma ta kai dai lokacin da ya ga wannan Musan ba zai yi abin nan ba. To kwatsam sai shi Musan ya ji Alhaji Husaini ya rasu, an zo an kashe Alhaji Husaini. Sai shi ya gudu, da ya gudu sai police da saka mushi daga baya, shi ne waɗannan maganganu suka fito, wanda shi kanshi Huzaifan bai yi jayayya ga kan cewa lalle ya sa Musa, ya ba Musa kwangilar kisa ba, wanda tabbas ko a statement ɗin shi ma ɗan sanda sun tabbatar kan cewa a statement ɗin shi ya rubuta ya faɗa kan cewa ya ba Musa kwangilar kisan kai, amma wai shi ba babansa ya ce a kashe ba. Shi kuma Musa ya ce ƙarya kake, babanka ka ce na kashe a kwangilar da ka su faɗa musu, inda magana ta wannan take nan. Shi Huzaifa ya ce bai ce babana ba, shi kuma Musa ya ce ƙarya ne aikin da ka bani na babanka ne.
Aliyu, yi mana bayanin bincike yan sanda a lokacin me ya gano, don idan an yi irin wannan kisa a lokacin sallar asuba, watakila hankalin mutane na anguwar ya so yake kan wannan abin.
Abin da ya faru, su yan anguwa an zo an yi sallar asuba da shi babanmu marigayi Allah ya ji kansa da rahama, da ya baya misin sallah, kowa ya sani gaskiya a anguwar nan. So da aka zo sallah asuba, ana idar da sallah asuba, waɗanda suka zo latti yan baya sai suka tashi, sai suka ce ai wan mun zo muna wuce gaban gidan Alhaji da yake ga gidan ga gidansa ga gidu ga masallaci sun ce muna wuce gaban gidan Alhaji fa mun ji fa ana ta kaman iyu ana struggling fa kaman wasu suna fada sai ɗan masallaci ru suka tashi gaba ki dai kusan mutum 40 suka je gaban gidan ana ta kwankwasawa sun juba Alhaji ba masallaci dan Sauzaifa ba masallaci sai suka zo suka ta kwankwasawa suka ta bubbuga gidan shuru babu wanda ya bude so suna tunanin a su tsallaka ne kar kuma kila wanda suke miyagun da ake tunani kila suna cikin wani abu haka ba a san menene ba har dai aka samu dai aka samu lambar direban aka kira direban sai direban ya kira Hajiyar tukun na tazo sai ta bude musu ita Hajiya uwar kenan matarsa sai tazo ta bude kofa sai su sai suka shiga cikin gidan da suka shiga
me suke kin suna Hajiya uwani
sunanta Hajiya uwani Husaini tunda sunansa take biyar Hajiya uwani mutum ya dogon daji ce a Sokoto sai suka shiga suka shiga suke nan sai suka fada musu kan cewa ai barayi sun zo sun kashe Alhaji to ina Alhaji Huzaifa ya ja shi daga tsakar gidan da aka shi ya kai shi wa cikin falo suka je suka duba suka gan shi suka taba musu ga alamar dai rai sai suka tafi suka je suka kai kara a wurin yan sanda a Durumi division yan sanda suka zo aka fara bincike to tun daga nan dai mutane suka dan fara aka ta duba manyan anguwa suka shigo aka ta duba ba inda aka balle gida ba alamar mutun ya shiga ba fita ka haka dai har dai yaje janyo ma aka ji aka fara binciken nan bayan yan sanda sun zo
Masu raro idan Allah kai mako mai zuwa zamu daura inda muka tsaya tare da kawo muku martanin Huzaifa da ake zargi da wannan danyen aiki ta bakin lauyen shi yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyin su da wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin Nasir Adami Alkaya ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban shirin mu kasance lafiya madalla donon ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takeici
Wasu majiyoyin 'yan sanda sun fada cewa jami'an 'yan sanda biyu sun mutu da ya kuma ya ji rauni a wani hari da aka kai ofishin 'yan sanda da ke arewa maso yammacin kasar Benin jiya Lahadi. A wasu jerin munanan har-har da 'yan bindiga suka kai a yankin da rikicin 'yan bindiga ya shafa a kasashe makwabtan kasar Burkina Faso da Niger. Wani jami'in 'yan sanda da ya nemi a sake sunansa ya ce wasu da ake zargin masu ikirarin jihadi ne suka zo ofishin 'yan sanda na Dasari. Da misalin karfe 2 na safe inda suka bude wuta suka kashe jami'ai biyu kafin daga bisani a kore su. Yan sandan Afirka ta Kudu na gudanar da bincike kan mutuwar akalla mutane 20 a wani gidan rawa da ke garin East London. Sai dai ba a san abin da ya sanadiyar mutuwar mutanen a safiyar jiya Lahadi ba. Rahotanni sun bayyana cewa matasan na halartar liyafa ne domin murnar kammala jarabawar makaranta ta ƙarshen hunturu. Jaridar Daily Dispatch ta kasar ta rawaito cewa ga warkin mutanen suna warwatsa kan tebura da kujeru ba tare da an samu alamun raunuka ba. Kasar Rasha ta kaddamar da sabbin har-hare na makami mai linzami jiya Lahadi kan manyan birane biyu na Ukraine, babban birnin kasar Kyiv da Kharkiv, a daidai lokacin da shugabannin kungiyar kasashe 7 daga manyan kasashen duniya masu bin tafarkin demokuraɗiyya suka gudanar da tattaunawa a Bavarian Alps. Don kayyade sabbin hanyoyi da za a mayar da Moscow saniyar ware. Shugabannin kungiyar kasashe 7 masu karfin tattalin arziki a duniya sun gane a Bavarian Alps na kasar Jamus jiya Lahadi inda suke neman nuna haɗin kai kan mamayar da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya yi a Ukraine yayin da suke tattauna hanyoyin yadda za a rage tasirin yakin kan hauhawar farashin abinci da makamashi a duniya. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz sun gana gabanin tattaunawar a hukumance da ta hada da shugabannin kasashen Burtaniya da Faransa da Canada da Italiya da Japan da kuma tarayyar Turai.
Masu raro, a nan ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin zauren matasa. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata, za a yi ziyarar shafukanmu na yanar gizo ta adireshinmu na boahausa.com da ma shafinmu na Facebook. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da yake na gabatar da shirin da kuma Jimbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashin Gumil da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa assalamu alaikum.